kuma mu je mu abinda muke so bar dai Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya aika mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin ya karantar da mu abinda shi Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya aika tare da shi wani littafi da ake cewa Al-Qur'an littafin da shine magana karshe ta Allah a duniya da mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayi na sama ya yanke ku musan abinda ke sama ba sai ranar kiyama Al-Qur'an ya ayi kuma musulmi doktor ne wanda yake shine Al-Qur'ani ya ayi kuma musulmi idan ya kasance ilimi wajibi ne akan dukan kowa wajibi ne kowa ya tashi ya nemi ilimi Allah subhanahu wa ta'ala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul ilm faridatun ala kulli muslim neman ilimi tilas ne akan kowane musulmi kuma yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm duk wanda ya dauki wata hanya yana neman ilimi a cikin ta Allah zai kore mai hanya zuwa ga aljanna hadis sai da ayoyi na neman ilimi ga sunan furcik ba su da iyaka to mi ka gani kuma da wanda yake karatun ilimin da littafin Allah ne ya fadi ya aiko Jibril alaihi salam ya aiko gurin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya mai annabi ya koya ma sahabbai sahabbai suka koya ma tabi'ai tabi'ai suka koya ma tabi'in tabi'in wanda yazo mu hayyau kuma Allah shi ya dauki alƙawari zai tsare shi babu wanda yasa ya kawo mishi wata banna aljani ne shi ko munafiki ne ko wanda yake so su tozartar da addinin musulunci ba su isa ba su tozartar da alqur'ani domin lokacin da ake sanko ayoyin alqur'ani idan Allah ya gaya ma Jibril ka je ka gaya ma rasul gashi aka karanto mai aya Jibril ba shi kadai yake zawa ba Jibril shine mala'ikal wahayi amma zai zo da mala'iku gaba da garbaya sama da ƙasa kwanbuwa ce wanda take ita ce za a taho gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a kawo mishi wannan alqur'anin har shi annabi ya tsoro kan dai wata kalma daya ta fita daga cikin wannan alqur'anin iya fadi yana fadi iya tsoro kan dai ya idi sai kasa idi sai wannan fadanta an ta Allah zuwa ga ibadihi har lokacin da Allah subhanahu wataala ya dauka garanti yace la tuharrik bihi lisanaka li ta'jalabi bar gaugawar magana akan fadin shi in an gaya ma kawai ka fadi fa idza qara'nahu fattabi qur'ana in an karanta ma ka karanta thumma inna alaina bayana mu za mu yi bayani daga baya mu za mu sa ma a cikin kokollo ka shiga har da ce shi sai lokacin wannan annabi hankalin shi ya kwanta Allah ya zabe mu ya ɗan uwa musulmi ya aiko mana maganar shi ita ce alqur'ani alqur'ani wannan jibril yake sauko shi nazalihi ruhul amin shine jibril ala qalbika litakuna min almundarin ya sauko shi a zuciyarka dan ka zamanto daga cikin masu galgadi an sauko shi bilisanin arabiyyin mubin da harshe na larabci mabayyane Allah yake ce mana alif lam ra kitabun anzalnahu ilayk litayina muka sauko shi zuwa gare ka litukhrijan nasa min azulumati ila nur dan ka fitar da mutane daga duhu na kafirci zuwa haske na imani babu abinda zaka nema kana cikin karatun Qur'ani da hargal Qur'ani ka rasa shi shi yake ba mu labarin waɗanda suka wuce cikin gabanin mu shi yake ba mu labarin rayuwar mu a yanzu shi yake ba mu labarin abinda zai zo hal gaba ya ɗan uwa musulmi idan muka duba karatun Al-Qur'ani ka Al-Qur'ani shi kanshi farallar shi da girman shi da darajar shi ba su kirguwa suna nan furcin aljannu da suka ji Al-Qur'ani wannan da bakin su da gaugawa ta suka yi min inna sami'ina qur'anan ajaba lalle mu mun ji wani alqur'ani mai ba da al'ajabi abun mamaki wanda aljani zai yi shekara ɗarurruka bai mutu ba kai kuma nan da nan ka ce to a rayuwarsu gaba ɗaya ba su taɓa jin wannan magana ba inna sami'ina qur'anan ajaba alqur'anin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da bisa duwatsu aka sauko shi da kaga duwatsu sun ragalgaje da kaga sun ji tsoron Allah da kaga su sun zama lim sun yi tafshi Allah ya ce law anzalna hadzal qur'ana ala jabal da mun sauko wannan alqur'ani a bisa dutse la ra'aytahu khashi'an da ka kai shi yana mai kaskantar da kai khashi'an yana mai kaskantar da kai mutasaddi'an min khashyatillah ya wahu ya koma gaba ɗayan shi dan tsoron Allah Allah ya ce irin wannan misalin muke buga muku kuma alqur'ani nan ya ɗan uwa musulmi ya zama shine doctor shine girgam shi yasa Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku koma kan igiyar Allah gaba ɗaya ba zan kan ku kuskura ku rabu duk abin da ya raba ku ku koma kan qur'ani mai Allah ya ce karatun alqur'ani ku zayyana gidajenku da yawan karatun alqur'ani ku yawaita karatun alqur'ani alqur'ani ka dauke shi laylu kama alqur'an naharu kama alqur'an shine babban ilimi idan wasu ilimi wanda suke ma qur'ani hidima suna da daraja suna da daukaka to yaya shi wanda yake karanta qur'ani da kanshi duk harfi daya in ka karanta Allah ya koma in kace bismillahir rahmanir rahim harfi 19 lada 210 jinda ka ga malaikun sun rubuta maka da bakka tsayuwa da karatun alqur'ani amma idan ka duba halin mu a yanzu yaya muke da alqur'ani ya ƴan uwa musulmi kowa ya bincike kanshi yaya alaka shi take da Allah da alqur'ani idan kana so ka san matsayin ka gurin Allah ka duba matsayin ka da alqur'ani da sallaka yaya suke shin ka koma ga alqur'ani ana wuni guda ba karanta ba aya guda tilawatan kai da qur'ani sai a masallaci in liman yana karantawa to wallahi wannan la'anta ce wanda ba ta da makafa sai ka koma ga alqur'ani zaka yi sati guda baka bude ba littafin Allah zababban littafin da Allah ya aika maka ta hanyar zababban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai watsi da shi ba ka karantawa wadanda muka ba littafi ya qara'unahu haqqa qira'atihi sai Allah ya ce ulaika yu'minuna wadanda muka ba littafin nan alqur'ani suna karatun shi matakal karatun shi to su ne suka yi imanin gaskiya da shi ka hure makiya addinin musulunci sun tabbata sun sani raba al'umma musulmi daga ciki daga qur'ani shine ragalgaza musulunci saboda haka wani addinin musulunci yake cewa yaya za a yi a ragalgaza addinin musulunci sai wani yake ce mishi a hudda su a raba su da alqur'ani yace bari qur'ani a zikatar su yake zikatar su mutanen naja da suka yi zancen shin yanzu a cikin mu a zikatar mu yake shi alqur'ani wannan ina zamu ce ma Allah ya ƴan uwa musulmi kai baka haka ce ba qur'ani babanka bai harace ba qur'ani cikin diyanka ba wanda ya harace qur'ani haka za a gargo a ce gurin Allah ya kamata diyan da zakai kai matakan kokari in kai baka harace ba qur'ani ka sa iyanka maza a samu wanda ya harace qur'ani ka kula ka taimaka ma makarantu masu harar qur'ani kuma ka bi lalle ana karatun inda wata makaranta ce daban ta neman duniya zaka ga uba iya bi saura kafa yaro bai ya barci sai ya daure son sai yayi kaza sai yayi kaza composition amma aya daya ba zaka tsaya ba karatun da littafin da Allah ya sarko maka sai fada sai hira da sauransu saboda haka muke kira daga wannan munbari na kitabu wa sunna ga dukkan fadodin da suke da magaran amai da su fadodin hadal alqur'ani fadodin hadal alqur'ani ka kai ma ɗan majalisar ku a kullun kuka zauna ku yi hirar ku amma a harace aya daya aya daya shikenan kaga kan mu mata mai za ku harace ya ɗan uwa musulmi a duwai makiya addinin musulunci ko amma suke sai sun raba mu da wannan alqur'ani har wani yake cewa daga cikin su abubuwa ne guda uku in kuka fizge ma musulmi su to ku ruwargaza addinin musulunci daga cikin abubuwan na alqur'ani shine gaba ku hudda alqur'ani daga cikin kirzan su mu kuma ya kamata mu harace qur'ani iyan mu sa harace qur'ani mu sa qur'ani a cikin zakatun mu ka shiga harkar qur'ani ka gani yadda rayuwarka zaka canza aya ɗaya ka harace a wuni in baka iya ba ka dau aya ɗaya a sati ka harace wa sati daga ka harace amma ka zauna bambar koi bakkari ka zauna ko aka baka kawo ba sai dai ka ji wa'azi ka huce alhali littahin dai aka aiko ma da kai da shi sai a masallaci illimin yana karantawa wallahi musiba ce ya kamata mu sake bincika kanmu da kanmu yace abu na biyu munbarin juma'a mu hana su falakaswa ta kirki mu hana su dinga abubuwan wanda kowa bai san ba abin da suke yi abu na uku shine ka'aba da suke yawan zuwa suna roƙon ubangiji mu hana su da ita wannan abubuwan guda uku in muka tabbatar da su domin wargaza addinin musulunci saboda haka ya jama'a zaka ga yahudu wa nasara da zanadika waɗanda suka bi tun bayan rasulullah wasu suke cewa alqur'ani ma naqis ne ko su canza mai su ce ai makhluk ne ko su ce ai akwai wasu ayoyi wanda aka hudda waɗanda ƙarya ce su ce akwai mushaf fatima shi ne qur'ani da annabi ya sauko wannan ɗan shi'a kenan wannan duk ƙarya ce nasallallahu alaihi wa sallam wanda suna kaidi ne wa ma kafirin illa fi dalal Allah ya ce kaidin ka hure bai zama to sai a cikin bada ya dan uwa musulmi annabi yace hiyayyen ku ka lura da kyau da wannan hadisin ka sashi a cikin kokollo kowa ya sashi a kokollo shi hiyayyen ku khairukum hiyayyen ku man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda ya san qur'ani kuma ya sanar da shi ya kamata ka bidiyanka suna karatun qur'ani ko bisi almajirai da ake daukowa daga gari din akwai wata doka da take kare haƙƙin dan adam ya kamata dukkan wannan almajiran a nemo musu haƙƙin su ku duba yanda suke cikin gari ba karatun babu tarbiya sai jagalmiya ba ga dauda ga abubuwa wanda ba shi bane addinin musulunci ba shi bane addinin musulunci ganin wannan abun shi yasa wasu suke kyaman addinin musulunci ya kamata uwaye su yi hatara da da ka aihe shi iya da haƙƙi a kanka dole sai ka karantar da shi littafin Allah ka bi saudakawa in kai baka yi ma ka samu ɗaya daga cikin ɗiyanka darajar mutum a lahira Allah zai zaunar da shi yace karanta karattala bakin akhir aya da kake nan ne karancin darajarka mahadacin Qur'ani ku san iya mutanen da yake ceto ba Allah zai ba shi ceton daga cikin uwayen shi da kakannin shi wanda ya halarci Al-Qur'ani ya ɗan uwa musulmi ku duba tarihin musulunci duk korkon wanda annabi ya tura Mus'ab ibn Umair da ya tura shi Madina da shi da Abdullahi ibn Umul Maktum sai ka karantar da su Al-Qur'ani Umar ibn Hasan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tura shi sai ka karantar da su Al-Qur'ani babu ci gaba babu nasara matakan mun mai da Al-Qur'ani bayan bayan ya kamata tun daga nan kai niyya yau insha Allah sai ka haɗa ce wata aya in ka iya gobe ka ƙara wata aya ku ji muka ƙara wata aya ya dan uwa musulmi kai wata guda kada haka ka ga a zaka goma shi Qur'ani a cikin kokolluwa kamar huda ce idan ka huda zaka ga huda tana budewa tana budewa idan kana sati a aya guda kamun aje sati biyu zaka kana iya daukan aya biyu ko uku kamun aje na uku zaka kana daukan fas guda yi ake so yi ake so shine littahin ka shi kake tutiya da shi shine littahin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi har annabi yake cewa Allah yana da ahl in gida waɗanda suke jebantaccen nashi ne suka tambaye shi ya rasulullah su wane ne waɗanda suke kusa da Allah yace ahlul qur'an waɗanda suka halarci qur'ani ya kamata mu yi niyya tun daga yau lalle lalle zan ba qur'ani lokaci na lalle zan tashi da hadal qur'ani mu karanta alqur'ani mu koma ga Allah subhanahu wataala babu akwai magana ta shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa ku sani duk wanda zicciye shi ba dai ba haske la tastariqu alayhi shamsul qur'an hasken rana na qur'ani wanda bayya haska ga zicciyarka to ka san kai zicciyar wannan tsinan naci sannan kuma duk ran da qur'ani bayya haska ta hallau nafsul mal'una hallau ita ma rai ce tsinan na saboda haka ya dan uwa musulmi gurin aikin ka gurin sana'arka ma'aikatarka gurin karatunka ko ina kai ya kasance ka yi sati zumbut baka haɗa ce ba littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata ka yi niyya wadda take ita ce wadda za ka koma ka yarda ka ɗauki Qur'ani nan da Allah ya aiko maka da shi don mu shirya idan ka duba halinmu a yanzu za ka ga lalle mun yi nisa da littafin Allah mun yi nisa da littafin Allah ya kamata mu komowa wadda take ita ce kamun lokaci ya mun karanci kamun ranar da mutane za su ciza yatsa ranar da ciza yatsa baya musu amfani komai Allahu sallu wa sallimu rahimahu